بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan a safiya ta asabar a yau muna 5 ga watan Rabiul Tsani hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 27 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 31 a cikin karatun littafin Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Salihu Al-Faymin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Rajikotis a nan cikin garin Bauchi a darasin mu na satin da ya wuce muna kan shafi na 57 karkashin babi da malike mana bayani akan al-itharu wal musawa fifita bukatun dan uwanka akan naka ko kuma in haka bai samu ba ka daidaita bukatun dan uwanka akan taka bukatun a muna kan bayani akan hadisin nan na Abu Huraira Allah shi kare da gare shi inda yake cewa wani bako ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya tura wajen matansa a nemo masa dan abin da zai ci kowace in an je wajen ta sai ta ce ba abin da take da shi in ba ruwa ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbai yace a cikin ku yau wane ne yake da daman mu bashi bako ya sauke a gidansa aka samu wannan sahabi kamar yadda muka ji ya karbe shi ga abin da ya faru tsakaninsa da matansa da kuma ƴaƴansa har ya dawo ji Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi mamakin abinda kuka aikata kai da matarka jiya da daddare to muna kan bayani akan darusan da zamu ci da karkashin hadisin wanda mun karanta darasi na farko shine bayani akan irin yanayi da hali da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai na talauci da rashin abin hannu na duniya ta yadda ga matansa nan guda 9 kaf an bi dakin su kowace ana tambayar ta ta bada wani abu dan aba ma bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowace abin da take cewa shine ba ta da komai in ba ruwa ba iya abin da take da shi kenan ba ta da komai in ba ruwa ba so wannan kuma ya nuna mana kamar yadda malam ya faɗa mana cewa duniya gaba ɗayanta ba bakin komai bace ita a wajen Allah dan inda tana da matsayi da daraja a wajen Allah da wanda yafi kowa matsayi da daraja a wajen Allah da yafi kowa samun ta amma saboda bata da matsayi bata da wata daraja a wajen Allah Allah bai bude masa ita ba Allah bai shimfida mishi ita ba ishara ce zuwa ga cewa shi wanda ya samu duniya kada tunanin sa ya kai mishi cewa samun duniyan nan alama ce ta darajarsa a wajen Allah shi wanda kuma aka kuntata masa arzikin sa kar tunanin sa ya kai shi zuwa ga cewa kuntatan arziki da rashin samun arziki alama ce ta kaskancin sa da rashin darajarsa da wasu da rashin matsayin sa a wajen Allah Allah ka samu wani lafiya zamu tashi akan darasi na biyu malam yace thaniyan husnu adabi sahabati مع النبي صلى الله عليه وسلم بياني أكن واتو كاول لدبين ده صحابي سكي ده شي دنگاني ده منزان الله صلى الله عليه وسلم يد صحابي سكي جرم مع النبي صلى الله عليه وسلم سكي متون تاشي فإن هذا الأنصارية رضي الله عنه قال لزوجته ومن ون متم مدينة lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ga bakon nan tunda shi ya karba cewa zai sauke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan bakon suka tafi da yaje sai yace da shi yace da matansa akrimi bai fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yace matarsa ga bakon manzo Allah nan ki girmama shi ki mutunta shi walam yaqul akrimi dhaifana bai ce da ita ki mutunta bakon mu ba sai yace ki mutunta wa bakon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'a anna alladhi adafahu fil haqiqati huwa hadha ar-rajul sai dai ai a haqiqa wanda ya sauke shi ya bashi masauki ya masa liyafa shine shi wannan mutumin din lakinnahu adafahu niyabatan ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai dai ai ya sauke shi ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakon manzon Allah ne shi kuma shine mai masaukin bakon manzon Allah shi yasa da yazo sai yace ga bakon manzon Allah nan ki mutunta shi fa ja'alahu dhaifan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sanya shi ya zama shine bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suke ganin darajar sa alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum mafi daraja shine halitta mafi daraja cikin halittun Allah sama da ƙasa ba a halicci wata halitta bai daraja da matsayi irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai samu matsayi a wajen Allah duk wanda zai samu daraja a wajen Allah to matsayin shi da darajar shi yana ƙasa da matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sa'an manzon Allah bane shi ballantana har ya wuce manzon Allah wajen daraja balle har ya wuce manzon Allah wajen daraja to sahabbai suna da ladabi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bil munasaba ya kunshi abubuwa da yawa abu na farko shine imani da shi a matsayin manzo ta yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne na biyu shine son sa da kaunansa da girmama shi da mutunta shi na uku shine taimakon sunnarsa taimakonsa wajen isar da sako a lokacin da yake raye da kuma taimakawa wajen isar da sakonsa a bayan baya ne saboda haka cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautata ladabi gare shi akwai kaunarsa son sa wannan kuma wajibi ne akan dukkanin musulmi ba ma ka cika musulmi har sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda zai ka zama musulmi sai ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ce baya kaunar annabi to mutlakan an kafirta shi mutlakan an kafirta shi to sai dai yana da kyau mu gane akwai abin da mutane suke bacewa akan wannan babin shine akan abin da yake da alaka da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da yawa daga cikin mutane suna dauka wai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cika ba har sai in ka fitar da shi daga sawun bayin Allah ka kai shi zuwa matsayin Allah da yawan mutane suna dauka wannan shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka zo suna tayyabansa ya rasulullah ya nabiyullah ya khairana ya sayyidana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sassauta domin ku sani Allah sai da ya dauke ni a matsayin bawa kafin ya maida ni manzo kafin in zama manzon Allah sai da na zama bawan Allah tukunna sai da na zama bawan Allah so wai mutane suna dauka wai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ayi masa kasidu wanda kasidun a ciki za a dauke shi a kai shi matsayin Allah a hada shi da Allah a ce wai da annabi da Allah abu daya ne mutane suna dauka wai wannan wai ita ce asalin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace kar ayi ma annabi haka to a wajen su kuma baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda jahilci ne irin na mutane, musamman in bid'a su ne masu wannan kururuwan cewa sun fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda haka su a wajensu da annabi da Allah duka abu ɗaya ne. Kuma su karan kansu waki inda ke fitowa daga wajensu yana ƙaryata su, waki inda ke fitowa daga wajensu yana ƙaryata su. Yanzu da Allah da annabi abu ɗaya ne? Ba ɗaya ba ne. Tambaya a nan ita ce, idan kai ɗan bid'a da kake ganin cewa da Allah da annabi abu ɗaya ne, me yasa kake murnan ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa zatonka? Ishara ce izuwa ga cewa ka yarda manzon Allah haihuwarsa akai, ka yarda an haife shi ne, haka ne ko baka ba? Ishara ce izuwa ga cewa ka yarda cewa manzon Allah yana da farko, shine farkonsa shine yaushe? Shine ran da aka haife shi. Amma Allah fa akwai ran da aka haife Allah? Duk bid'an dan bid'a, ka taba ganin dan bid'a yana zagaya gari yana murnan ran da aka haife Allah? Me dalili shine ya yarda Allah ba haihuwarsa akai ba, ya kuma yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me akai? Haihuwarsa akai. Ashe anan hankalin dan bid'a ya nuna masa Allah daban, manzon Allah daban. Sannan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cika ba sai ka ambaci tarihin matansa. In ka cire matansa a tarihinsa, to tarihin bai cika ba, haka ne ko ba haka ba? To amma Allah yana da mata, duka gama kawo tarihin manzon Allah, za ka kawo ya auri Khadija, ya auri Aisha, ya auri Sauda, ya auri Juwairiya, ya auri Safiya, ya auri Zainabu, ya auri Maimuna, duka za ka kawo su. To amma Allah na da mata. Bayan ka kawo tarihin matansa kuma, tarihinsa ba zai cika ba dole sai ka kawo tarihin ‘ya’yansa guda bakwai. Sai ka kawo tarihin ‘ya’yansa guda bakwai: Fatimatu, Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum, Ibrahim, Alqasim, Abdullah, su bakwai. Allah na da ɗa? Allah ba shi da ɗa. In ka ce manzon Allah ba yi da ‘ya’ya ka yi ƙarya, in ka ce Allah na da ɗa ka yi kafirci. Kai kafirci. In ka ce manzon Allah ba shi da mata, ka yi ƙarya. In ka ce Allah na da mata, ka zama kafiri. Ka zama kafiri. Badiyus samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. Allah ya ce ta yaya za a ce Allah na da ɗa bayan ba shi da mata? Kun ga anan ya kore ma kansa abubuwa biyu. Na farko shine ba shi da mata, to kasantuwar ba shi da mata shi ya hukunta kuma ba shi da ni? Ba shi da ɗa. Ba shi da ɗa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da sahabbai, abokansa wanda suka taso tare tun wasu ma tun kafin a haiko shi a matsayin manzo, suna matsayin abokansa, irin Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Allah na da aboki, Allah na da sahabi. Ashe dan bid'a shi a karan kansa ya yarda cewa Allah daban, manzon Allah mafa, manzon Allah daban, shi ma ya yarda da wannan, ya yarda. Akwai wani cikin shehunnai da kiki da muke ganinsa wai yana siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama, wai yana cewa wai sama wai kan manzon Allah ne, ƙasa wai kafan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, teku wai hawayen manzon Allah ne, sai kuma rana yini yanzu yanda muke cikin wunin nan to murmushin manzon Allah ne, dare kuma wai fushinsa ne. Kenan yanzu in ban da jahilci kana so ka ce mana kullun daga faduwar rana har zuwa fitowar alfijir manzon Allah cikin fushi yake kullun? Kawai fushin manzon Allah ne. Sannan wannan kasan yanzu, wannan masallacin kafin a gina shi ba sai da aka tona kasa ba, to kafar manzon Allah ne. Yanzu an tona kafar manzon Allah kenan, an tona kafar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Masu gina gidan club da gidan gala da gidan rawa su ma kan kafar manzon Allah suka gina, saboda ya ce kasa kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yanzu wannan darajar ta manzon Allah ne ko wulakanta manzon Allah? Wannan yanzu ba zagin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Kuma a cikin fa waɗanda suke kururuwan wane ya zagi manzon Allah, har yanzu ba mu ji wani a cikin su da ya raddi ma wannan maganan ba, har yanzu saboda dama zindiki ne dan uwansu yayi, dama dan uwansu ne zindiki yayi maganar, to ba ruwansu da shi, ba ruwansu da shi. Ai to shi matsalan dan bid'a, wato kimar manzon Allah ta yi ƙasa ne a zuciyar dan bid'a, to sai ya dauka wai kafin a gane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an kirkiro masa mujizozi na ƙarya, saboda kimar manzon Allah ta yi ƙasa, saboda haka yayi yana ganin kamar idan an tsaya a ingantattun mujizozin to ba su kai shi ya gane darajar manzon Allah din ba, saboda kimar manzon Allah tana ƙasa a zuciyarsa. Amma duk wanda darajar manzon Allah take sama a zuciyarsa, wallahi ko ba wata mujiza, zallan Allah da ya ce da shi Muhammadur Rasulullah yayi idafansa zuwa gare shi, wannan ya wadatar, ya wadatar. Ba sai an ga maka wata mujiza ba, kafirai ne su ne ke cewa in daga sai kai annabi ne kawo mujiza, kafirai ne ke faɗin haka, su ke cewa in daga sai kai annabi ne kawo mujiza, su ce in ka isa kai kaza, in ka isa kai kaza, to shi ne irin abin da 'yan bid'a suke yi, ina irin abin da ya bida suke. To in an kore wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mujizozi na ƙarya da suka kirkira suka jingina masa, to sai su ce da kai wai kai maki manzo Allah ne. Dama mu abin da muke cewa shi ne, su suna cewa wai mu alu sunna, da abin da aka ce manzo Allah yana da shi, wai sai mu ce bayi da shi. To mu abin da muke cewa shi ne, duk abin da ka ce manzo Allah yana da shi, to muna buƙatar ka gaya mana a ina Allah ya ce annabi yana da shi, a ina manzon Allah ya ce yana da kaza. In Allah bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba, shehunka ne ya faɗa, ya nuna shehunka ya fi Allah sanin manzon Allah ke. In Allah bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba, kai ne ka faɗa, to ya nuna kai ka fi Allah sanin manzon Allah ke, ka fi manzon Allah sanin kansa. Ko kuma kana tuhumar Allah cewa akwai wata falalar manzon Allah da Allah ya ɓoye bai faɗa ba, saboda haka kai yanzu ka san darajar manzon Allah, kai yanzu zaka tono ta, kana tuhumar Allah ne, kana tuhumar Allah ne. Ba ga kafirai ba da suka ce, Allah ya ce wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi, suka ce inda gaske ne a saukar masa da mu'jizozi mana daga wajen ubangijinsu, daga wajen ubangijinsa, inda gaske ne. Allah ya ce qul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin, kace da su ayoyin mu'jizozin suna wajen Allah, in ya ga dama ya saukar da su, ni iyaka mai wa'azi ne mai bayyana gargadi na a fili. Allah sai ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim, yanzu bai ishe su mu'jiza ba wannan qur'ani da muka saukar maka ana karanta musu, yanzu bai ishe su mu'jiza ba, har sai sun nemi wata mu'jiza. To kai yanzu kai din bidiya qur'anin da aka ba manzo Allah bai ishe ka mu'jiza ba, har sai ka kakalo masa mujizojin ƙarya ka jingina masa, he ka kakalo mujizojin ƙarya ka jingina masa, wai ka ce wai an haife manzo Allah, wai wai an haife shi wai da tozali, an haife shi da kaciya, an haife shi da yankakken cibi, wai wannan wai mujiza ce. Akan wannan wai aka ce wai malam lawal Abubakar Turayen wai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma magana ce guda ɗaya. Shi ba abin da malam, wato sharri ne irin na ɗan bid'a. Ni ne yanzu na yi magana, magana daga bakina ta fito, sai na ce ga abin da nake nufi, sai ka ce ƙarya ne, sai ka ɗauko maganar tawa, sai ka ce kai kuma kai za ka ba ta fassara. Ni ne na yi maganar, to fassarar tawa ba daidai ba ne. Ni ne na yi maganar, yanzu ka ɗauko magana ta, sannan kuma ka fi ni sanin fassarar abin da na faɗa. Magana ce an yi, shi wanda ya yi magana ya ce ga abin da yake nufi, kai kuma ka ce ƙarya ne, ba abin da yake nufi ba kenan, kaza yake nufi. To wace irin magana ce wannan? Wace irin magana kenan? Yanzu idan ni na ce ga magana ta ga fassara, kai kuma sai ka ce ga maganar nan ga kuma fassaranka, to ya nuna yanzu sabuwar magana ne da sabuwar fassara ta zo daga wajenka, sabuwar magana da sabuwar fassara ta zo daga gunka. Ni kan dai na faɗa ga tawa maganar da kuma fassaranta, yanzu wata sabuwar magana ce da sabuwar fassara ta zo daga gunka. Magana ce guda ɗaya. Na farko shine duk hadisan da suka zo suka ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciya, ko an haife shi da kwalli, ko an haife shi da yankakken cibiya, duka hadisan masu rauni ne, ba ingantacce ko ɗaya a ciki, duka ba ingantacce ko ɗaya a ciki. Kun ji ɗaya? Sai ce na biyu, ka kaddara ma an haifi manzon Allah da tozali, kaddara an haife shi da kaciya, to ai bayan shi ma an samu waɗanda ake haihuwansu da tozali, wasu ana haihuwansu da kaciya, shi ne sai ce har tun kiyama dabbobi akan haife su da tozali. To wannan maganan da ya faɗa ya ga cewa ya kwatanta manzon Allah da dabba, ya kwatanta manzon Allah da tinki, ya kwatanta haihuwar manzon Allah da haihuwar tinkiyoyi. Maganar faɗe ce ita ce duk abin da yake mu'jiza ne, to in Allah ya ba mu annabi ba zai sake ba kowa ba. In dai mu'jiza ce, to in aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a sake ba kowa ba. Yanzu a haifi mutum da kaciya, ka kaddara ma haka aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam, to su sauran waɗanda aka haife su da kaciya su kuma ya bai matsayinsu, su ma mu'jiza ne. Duk abin da yake mu'jiza ne da an yi ma annabi to an rufe kofa. Yanzu Isra'i da Mi'raji, da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an sake yi da wani? Allah ya sake turo mala'ika Jibril ya zo ya dauke ni kai saman bakwai, to wannan mu'jiza ce. Da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, an sake ba mu wani? Akwai wanda aka sake ba shi sabon alqur'ani? Babu shi, to wannan mu'jiza ce. Taka duk abin da yake mu'jiza ne, to in manzon Allah aka ba shi to ba za a sake ba kowa ba. Dan ai mu'jiza ma'ananta shine abinda zai bambance tsakanin annabi da sauran mutane, ma'ana an mu'jiza shine gagara ba dauke ne abinda sauran halittu duka za su kasai su gazai. Kamar misali, wani ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama, an ce ka yace kai manzon Allah ne? Yace eh. Yace to waye shedan kakan cewa kai manzon Allah ne? Yace wancan bishiyar. Yace bishiya kuma yace ita za ta bada shaida? Yace to ta yaya? Yace ka je bakin bishiyan ka nuna ne ka ce wancan mutumin yana kiranta. Yana zuwa yace ke bishiya, wancan mutumin da yace shi manzon Allah ne yana kiranki. Bishiya ta tsuntsunko daga jijiyoyinta daga can ƙasa ta bubbuko ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta tsaya. Manzon Allah ya ce ma bishiya, ke ni manzon Allah ne? Bishiya ta ce eh, kai manzon Allah ne. Annabi ya ce mata kuma inda kike? Wannan mu'jiza ce, babu kuma wanda ya isa yi wannan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba wanda ya isa yi wannan. Amma duk abinda kaga an ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an ba ma wani, to ba mu'jiza bace, ba mu'jiza bace. Duk abinda ga an ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama an ba ma wani, ba mu'jiza bace. Saboda aka cewa an haife manzon Allah da shayi, an haife shi da kwalli, an haife shi da ingakken cibiya, an haife shi da akwara, duka wannan shashi faɗi ne. Kuma wato shi lamarin ɗan bid'a yana da ban mamaki. Ingantattun hadisan da suka inganta daga manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama, kun ce zato ne su, kun ce bola ne. Sannan kuma kuna ƙoƙarin kafa hujja da rababbun hadisai don kore ingantattun. Ka ɗan bid'a akwai takwali. Wanda ya inganta ka ce zato ne, sannan ka ɗauko rababbe, wai kuma da rababbe kake so ka kore ingantaccen. To idan har wanda ya inganta zato ne, to rababbe kuma za a yi maganarsa? Ai, ba za a yi maganar shi ba. Idan har hadisin da ya inganta ya zama zato, to da ifin hadisi ma bai kamata a sako shi a labari ba. To amma dama shi ɗan bid'a ma abun mamaki ne, ma har ya ce wai akwai wani addini na zato. Abun mamaki ne, wanda yake addini da mafarki, shehi ya yi mafarki, ai ƙarshen zato kenan. Ai ƙarshen zato kenan. Yanzu a cikin kunnan da kuke nan, mai yiwuwa je da daddare akwai wacce ta yi mafarkin ta yi kuɗi miliyan goma, akwai wacce yanzu ba mamaki a cikin kunnan je da daddare ta yi mafarkin ta je Makka, haka ne ko ba haka ba? Amma yanzu kina ina? Kina Bauchi? Kina Bauchi? Wata tana mafarkin gata a umara, tana labbaika Allahumma labbaika, sai ta ji mai gida yana hajiya ta ci lokacin sallah yayi. To yanzu shikenan din ta yi mafarkin tana ta je Makka, shikenan sai zamana tana Makka. Awa goma da suka wuce a mafarki kina Makka, yanzu ba karfe goma kina ina? Kaki a daji kwatas. to yanzu wanda yayi addini ne mafarki don girman Allah, wanda yayi addini da mafarki ya dace ana maganar addini ya ce akwai zato? Wanda da yake addini da mafarki ai bai kamata ya ce akwai wani abu na zato ba, din karshen zato ya kare a mafarki, karshen zato ai ya kare a mafarki, ya kare a mafarki. Ni kaina din mafarki mafarkin da nayi inda da gaske ne da yanzu duk gidajen raji kwata sun nan kaf da yanzu nawa ne, eh kaf da yanzu nawa ne. To yanzu dan girman Allah shikenan din kai mafarki sai zama gaskiya. Zaka yi mafarkin ga wani ya biyo ka, wani abun tsoro ya biyo ka, kana gudu kana nishi, wani magarin gudun garin tsoro a ci mafarkin, sai ki tsalle daga saman gado ki fado kasa, sai kuma ki tashi ki ganshi a shi a kwance kike. To yanzu wanda addininsa a mafarki yake yi, mafarki shine hujjar addininsa, ai bai kamata ana magana addini ya ce akwai zato ba, bai kamata ba. Saboda tukka da warwara kalan na dan bid'a, wai da Abu Huraira da Anas da Sa'ad bin Ubada da sauran sahabbai waɗanda ga su ga manzon Allah lokacin yana rayi suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce mu yi maka salati ba mu iya ba, koya mana. Ya koya musu da kuma wannan sai aka ce wai zato ne. Shi kuma wannan sai ce wai bayan manzon Allah ya mutu da shekara 1100 da wani abu sai ya taso sai ya dawo sai ya zo ya bashi salati, wannan shi kuma garanti ne, shi wannan kana shi kuma dahili. Wanda suka rayu da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam, gashi ga manzon Allah zai ce wa manzon Allah, sahabbai za su tambayi manzon Allah, Allah ya saukar da aya ya bada amsa, ya ce yas'alunaka anil anfali qulil anfalu, yas'alunaka anil shahril harami qitalun fi qul qitalun fihi kabir, yas'alunaka anil khamri wal maisri qul fihi ma ithmun kabir, wa yas'alunaka an dhil qalaini qul sa'atlu, wa yas'alunaka anil jibali faqul. Allah sai ya ce suna tambayanka, to ga amsa. Wanda suke tambayin manzon Allah, Allah ya saukar da amsa ya basu, suna su ruwayan zato ne. Shi kuma wannan da sai bayan an rufe wahayin gaba ɗaya, kat wahayi ya ƙare da shekara 1100 da wani abu, sai kuma aka zo aka taso aka kawo masa, wannan shi kuma wajen ɗan bid'a, wannan garanti ne, wannan garanti ne. Wallahi hankali lafiyayye dai, hankali lafiyayye dai ba zai karɓi wannan ba, hankali lafiyayye ba zai karɓi wannan ba. Saboda haka duk wanda yake so ya huta addini, to ya ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda aka ajiye shi, inda Allah ya ajiye shi, kalas sai ka huta. Duk san manzon Allah baka kai Allah sanin darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kuma duk abin da yake kaunar manzon Allah ne, in kana so ka fahimce shi ka huta da shi, to ka kalli sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan abin, duk abin da ba su yi ba na rantsi da Allah sunan shi ba kaunar manzon Allah ba, dan sun fi ka kaunar annabi. Kowa yake sun fi ka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma shi dan bid'a bai gane ka. Kuma target din da suke sakawa akan malaman sunna, wallahi ba manzon Allah bane damuwar su. Matsalar su daya shine in ka bi kan shehunnan su, to anan za ku samu matsala da su. Shehunnan su sune damuwar su. Shi yasa Malal Lawal Turayon ai tun kafin yanzu irin waɗannan karatuttukan yana yi tun kafin yanzu, amma me yasa a baya ba su mai da hankali akan shi ba, sai yanzu da ya sauko wannan littafin su na Insecure Society, wanda shi ba a bayyana wa mutane, sai dai a yi shi a sunkuru, littafin Jawahirul Ma'ani, sai da ya saka shi ya fara karantawa, to anan ne sai suka gane wai ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan fadan su akan Jawahirul Ma'ani da yake karantawa ne yana tona asirin su. Da shi Jawahirul Ma'ani saboda abu ne wanda yake na ɗan Secret Society ne, to shi ba a sa shi a masallaci a karanta, ba a sawa, ba a iyawa. To kuma yanzu ba ɗan bid'a ba da rashin hankali, littafi ne fa naka ka rubuta, kai ka kasa karantawa, sai na ɗauko ina karanta maka tunda ka kasa. Ai kamata yayi ka kira taro na musamman ka bani award of excellence, ka girmama ni, ka karrama ni, cewa abinda ka kasa karantawa na littafin ka ni ina taya ka yadawa, ina taya ka yaro dari kanka ya kamata ka girmama ni ai ya kamata ka karrama ni ba fada ya kamata ka yi dani ba karrama ni ya kamata ka yi ina akwai wasu sharhohi na littafin da ban sani ba ka kawo min su tunda ni na iya karanta abin da kai ka kasha karantawa ba fada ya kamata ka yi dani ba ba fada ya kamata ka yi dani ba yanzu akwai wanda muka taba fada da shi akwai wanda muka taba fada da shi saboda ina karanta kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdulwahab anan majalisin mun karanta shi da maza da asuba anan har so biyu muna sauke shi da shi anan sau nawa ake karanta kitabu tauhid anan akwai wanda muka taba fada da shi dan ya karanta wani littafin Ibn Taymiyyah mu so muke ba mu ga ana karantawa to shi wannan wani addini ne da ba a so a karanta littafin in an karanta kuma ai fada da mutum wani irin addini ne wannan wani irin addini ne wannan kuma ina so mutane su fahimta ya rage nasu maganin ta yi zafi ko ta yi sanyi na rantse muku da Allah Tijjaniya daban musulunci daban wannan maganar ku rike ta da kyau kuma ba ni shakkan faɗin ta a ko'ina wallahi billahi Tijjaniya daban musulunci daban kai dan social media dan hauragiya dan maulidi da dan abiya ya rima shakida baka san ma me Tijjaniyan ba ba da kai ake yi ba ba da kai ake yi ba shi ma hukaci mai yawo akan titi yana dukan kilji yana waye wannan ba da shi muke yi ba bai san me Tijjaniyan ba amma asalin tsuran hakikanin Tijjaniya wallahi Tijjaniya hagu ne musulunci dama Tijjaniya daban musulunci daban Tijjaniya daban musulunci daban illa iyaka akwai wanda su an rude su ne da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu an rude su da salati wasu an rude su da istighfari wasu an rude su da hailala da zikiri da shi aka rude su amma su manyan sun sani wallahi Tijjaniya ba musulunci bane su sun sani wallahi su sun sani su sun sani yau da kai dan maulidi kaje ta maulidin ka kai karamin dan iska ne asalin gwagwayen akabira mujrimi harin sun san cewa wannan addinin ba musulunci bane su sun sani sun sani wallahi sun sani a cikin aqidan Tijjaniya akwai aqidan wahdatul wujud aqidan wahdatul wujud shine yadda cewa kowa Allah ne komai Allah ne yanzu tsakaninku da Allah komai Allah musulunci ne Allah ne wani a musulunci Allah daya to komai Allah musulunci ne ba musulunci bane wannan ba musulunci bane saboda haka kar wani ya ga shi cewa to ai mu iya abinda muke a ciki maulidi kai muke yi wane ne kai ma baka san me Tijjaniyan ba baka santa ba Allah ya kyauta kuma ai yana daga cikin manya-manyan aqidansu manya shine kaddamar da shehunnai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga taba shehunsa a wajensa wallahi wanda ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a cikin su akwai wadanda sun zazzagi manzon Allah din amma ba mu ji maganar su ba sun zazzagi manzon Allah amma ba mu ji maganar su ba amma wani da ya dan yi takakadin saboda dama jira ake yi ka zagi sheyin sa yana jin haushi to bai ise fito yace zai rama ma sheyi ba bai ise fito yace ai fada da kai din ka taba sheyi ba to sai ya jira sai ya nemo yar wata magana sai ya markwada ma'anan sai ya ce ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ɗan nan bauchi ne mun san duk abin da ya faru da Malam Idris Abdulaziz Allah ya mishi rahama duk akan idon mu ya faru suka yi ta jujjuya magana suka ce ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tashi suna so su yi amfani da hukuma kuma suka yi amfani da dama suka dace da cewa tsakanin Malam Idris Abdulaziz a wancan lokacin da gwamnatin jihar Bauchi ba ga maciji daidai lokacin da kuma ita ma kuma gwamnati dama tana neman inda za ta fake ta kama shi tana nema to kaga kowanne sai ya dace su waɗannan sai suka dace da cewa gwamnati tana fala da shi su ma kuma gwamnati sai suka dace da cewa dama suna neman inda za su kama shi sai suka je suka ce ya zargi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a zo a yi muƙabala suka amsa za su yi muƙabala da suka tabbatar ba za su kai labari ba sai suka je suka jinye takardar suka ce an fasa muƙabalar sai suka sake rubuta wata karar suka ce wai Malam Idris Abdulaziz wai yana da public disturbance yana tare hayaniya a cikin mutane wadanda suke zuwa nan suna sake mana kida suna hana mu bacci su wannan basu tada hayaniya a cikin mutane ba basu damu mutane ba sai mai wazi sai mai wazi to da karshe da aka gano maganar addini ba zai yi ba gwamnati ta tabbatar cewa in dai da sunan wannan ne ba za ta iya fada da shi ba to sai ta fito sarahatin ta bayyana matsayinta akan shi ta yi fada da shi a matsayinta na gwamnati su waɗancan aka zubar da su a ƙasa don dama ba su da hujja dama ba su da hujja to yanzu ma yana cikin abin da suka yi amfani da shi suke amfani da shi don ganin cewa Malam Lawan Tirayon Allah ya saka mishi da alkhairi a lokacin zaɓe bai yi wannan gwamnatin da take kai a jihar Kano ba bai yi ta ba bai yi ta ba hasali ma karara ya yaƙe ta ba wai ya yaƙe ta gwamnatin ba ya yaƙi ɗan gwamnatin ya yaƙe su karara ya goyi bayan wasu ma'ana kenan ya goyi bayan wasu da ba su ba kuma bai ɓoye ba to sai suke ganin cewa to ai ya kamata su samar ma gwamna wata hanyar da zai huce wannan haushin da yake kan Malam Lawan duk da sakataren gwamnatin ya yi bayani cewa gwamnan Kano bai taɓa ɗaukan wannan a matsayin matsala ba amma kuma dama ai siyasa ce kuma ɗan adam dama ai yana da ƙulli yana da riƙon wanda ya yi faɗa da shi ta wannan yasa suke so su yi amfani da dama to sai gwamnati kawai ta kama shi ta ɗaure shi ta ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma a cikinsu tunda an kama malaminsu Abdul Jabbar ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama shi aka yi zaman mukabala da shi aka tabbatar zindiki ne ya zagi manzon Allah din aka je aka kai shi kotu aka yanke masa hukuncin kisa har yanzu yana daure to shine suke so su neman masa wanda za su yi mutuwan kasku to wai su abinda suka so kawai da sun je sun yi zanga-zanga shikenan gwamnati ce ku je ku kawo Malam Lawan ku daure shi saboda shi wawa in shi wawa ne to daukan kowa wawa irin sa yake to da suka ji shi kuma gwamnati sai ballo musu aiki sai ce su kawo a rubuce suka kawo a rubuce aka mika wa majalisar shura aka ce su tattauna su ga me ya dace wallahu a'lam dazu nake ganin cewa an yi jira a yi mukabala to mu da mu abinda muke jira kenan mu ba mu yadda wani ya ce ya janye ba Malam Lawan ba mu yadda ya ce ya janye ba su ma ba mu yadda su ce sun janye ba mu yadda da wannan ba mu mukabalar mu ita muke so mu ga an yi ita muke so a yi mukabala ba haka muke so a zauna a yi mukabala ya kamata a kawo wannan maganar ƙarshe maganar cewa wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a kawo ta ƙarshe duk wanda ya ce wani ya zagi annabi a zaunar da shi ai matsala ce ta ilimi ba matsala ce ta hukuma ba matsala ce ta siyasa ba in an nayi magana akan ilimi sai aka turo aka kama ni hukuma ta zo ta kama ni to meye maraban wannan hujjan da hujjan Fir'auna me maraba Fir'auna da annabi Musa ya kore shi da hujja ya rasa me zai cewa la in takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin in har ka bauta mu wani abun bauta koma bayan ni to wallahi sai na daure ka yanzu dai na fahimci dai ba ni ne abun bauta din ba amma in ka bauta mu wani abun bauta koma bayan ni zan daure ka to hujjan Fir'auna kuma hujja ce a addini ai ba hujja bace to in abu ya kai yaki an kasa fahimtar juna to sai a dauko masu ilimi dauko masu ilimi amma mu wai yanzu wata jaraba wanda muke ciki a Najeriya shine wai yaro ne dan wiwi kana ganin sa kaga dan wiwi wai amma wai shine yake declaring matsaya akan matsalar addini kana ganin sa kaga tababbe mara hankali wai amma wai shine yake declaring matsaya akan matsalar addini kana ganin shi kaga mara hankali wai amma an zo ana magana addini wai shi yake declaring wai wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatiha mai kyau bai iya ba amma shi yake declaring wai yana wai hankalin sa ya nuna masa wai an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har a wayi gari kaga yaro mara hankali daƙiƙi jahili ba abin da ya sani a addini wai kalli hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai ce wannan hadisin ya taba janabin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka yayi watsi da shi wai yanzu abin da yake nufi shine Abu Huraira da Anas sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanzu shine wiwin sa ya raya masa shi yanzu zai wanke manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam. Yanzu yana nufin hadisin manzon Allah ya faɗi abin da ya taba darajar sa,
saboda haka shi yanzu yafi manzon Allah sanin darajar manzon Allah din.
Da haka ya a cikin maganganun manzon Allah akwai taba darajar manzon Allah din, da haka shi yanzu zai wanke shi. Aina ke wannan balakala in ba a Najeriya ba? Aina ke wannan iskanci in ba a nan ba?
Allah ya kyauta. Saboda haka ita matsalan addini matsala ce ta karatu. Matsala ce ta karatu. Ba addini da jahilci. Duk wanda ya zo ya ce kaza, abun very simple ne, ba wahala. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Iya magana kenan. Kana cewa kaza addini, haje to in kai ka kawo hujja. Ba hujja eh to aje kayanka. Akwai hujja eh to kawo ta. Shikenan. Iya magana guda ɗaya kenan kan addini. Amma ba kowa ya zo ya faɗi haukan da ya ga dama da hauman da ya ga dama ba. Eh. Kuma yanzu tambayan da za mu yi ma 'yan bid'an Kano shi ne wannan matsalar da ta su a ɓangaren Ahlus Sunna, suwaye suka tsayu a kanta? Malamai su ne suka je ofisin sakataren gwamnati suka gana da shi, su ne suka je suka yi muhadara a jiya, aka yi ta muhadarori da hudubobi aka yi malamai. To su 'yan ɗariƙa ba su da malamai ne a Kano, me yasa su ba mu gansu a wajen ba sai suka turo wawaye yara 'yan wiwi 'yan wato marasa hankali suka fito wai suna zanga-zanga? Target din shi ne su malaman sun san ba su da hujja. To kowane malami yana kunyar a ga fuskansa a cikin waɗanda za su fito su yi wannan haukar, saboda in an zo an zauna an maƙure su ba su da hujja, oho dai dama dai bai fito ba, dama bai fito ba. Saboda ya san in an zo an ce a yi zube bankwariya ta fuskan hujja ba za su kai labari ba. To shi kenan yanzu da an zo an yi hayaniya, an zo an kure sai ya ce to ai dama yara ne suka fito suka farce tare da zanga-zanga, dama malaman ba su fito ba. Dama wani ce dama su ba su fito ba. To ai kamata ya yi malaman ya kamata a gani, tunda matsala ce ta addini. Malaman ya kamata a gani, manyan jagorori, manyan limamai. Eh, manyan jagorori. Allah ya kyauta. Saboda haka wannan hadisin muna gani yana nuna mana yadda sahabbai suke darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda ya kai sahabbai sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda ya san darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi bayan sahabbai yake. Yana bayan sahabbai ne. Amma za ka ga wai mutum ya fito kan titi, wai yana waka, yana dukan kirji, yana ihu, yana ya Muhammadu ya Muhammadu, yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda rashin kunya, Allah ya tsine maka albarka. In ba tsinin ne ba, wa zai mu manzo Allah irin wannan kiran? Kana ihu, kana tsalle, kana ihu, kana yi manzo Allah irin wannan kiran? Kuma duk da sunan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma duk wanda bai yi wannan iskancin ba wajenka ba musayin annabi bane, wani irin dan iska ne kai? Wani irin tsinanne ne wannan? Wani irin tsinanne ne wannan? Ka fita kan titin nan yanzu, ka fita kan titin nan, ka daura lasifika kana kwala su kira, kana kiran sunan uban da ya haife ka, ka kai haka? Sai manzon Allah da ka raina shi saboda bai da daraja a wajen ka, bai da kima a idon ka? Sinannan banza zindiki, kana yawo kana kiran manzon Allah, kana gaya manzon Allah irin wannan maganganu marasa kan gado. A fito da 'yan mata 'yan iska la'anannu wadda manzo Allah tun yana raye ya tsitsine musu albarka, a fito da su suna rawa suna rangaji irin iskancin da ko a gidan gala ba a yi, a fito da su kan titi kuma duka waɗannan dukansu da sunan tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? In ba rashin kunya ba ana magana, musamman manzo Allah kuma wannan ɗan iskan yayi magana. Yanzu waɗannan matan da suke fitowa suna wannan iskancin, cegonansu suna gani sun isa hana su, sun kisa fito su yaƙi abu, hasali ma suna yaƙar masu yaƙan abu. Kuma wai su ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai nan 'yan iskan matan a fito yanzu yadda suke rawar nan, a nuna ka, a nuna su a ce ga 'yan tawagar ubanka nan, zaka karba? Zaka yadda da wannan iskancin? Abada Allah. Kuma ba kowa ya sunanta musu wannan ba, illa Ibrahim Inyas ce sunanta musu wannan. Saboda a tarihinsa sun faɗi cewa wai ya je ƙasar London ya sauka hotel sai wasu suka zo suna program da mata haka ana rawa sai fito ya zauna yana kallo haka ce shehu ya haka kuma yace wai rawan su ma yana tana masa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anan suka samu addinin mata su fito suna rawa da sunan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dan Allah wanda yake da wannan iskancin a cikin addinin sa yake da wannan badakala a cikin addinin sa ya kamata ana magana girman manzo Allah ya sa baki dan Allah ya kamata ana magana girman manzo Allah ya sa baki duk abinda karanta maka na manzo Allah sai ka ce baka yadda ba kana da shehin ka ya kawo wanda yafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana magana manzo Allah kuma ka sa baki ai kamata yake jira ana maganar san shehu yake sa baki dan man san manzo Allah kan baka da shi babu shi a zuciyarka babu san manzo Allah a zuciyarsa babu kaunar manzo Allah a zuciyar shi ko kadan saboda haka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba a cikin waɗannan iskancin yake ba wannan ba shine kaunar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai har jiya ina ganin wani shashasha da kici wawa mara hankali ba yana maganan wai ku yan izala wai kada haushin mu ɗan ɗariƙa da kuke ji wai haushin ya sa ku koma har kuna zagin manzon Allah wai saboda wai mun gansu tare da annabi wai to haushinsu da muke ji wai ya sa muke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda daƙiƙi ne shi wawa ne shi mara hankali kai yanzu ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har dan dariƙa zai bude baki yayin magana akwai wani mutum mai daraja a wajen dan dariƙa da ya wuce Shehu Tijjani shi kuma fa wannan dan iskan da yake maganan cewa wai saboda mun gansu da manzo Allah ne muke zagin su wai sanadiyan zagin su wai muke zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi magana a cikin Ramadan da ta wuce akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu yayi magana ya fito ya zazzage shi ya masa rashin kunyan da ya ga dama Malam Ahmad Tijjani Guruntum da ya fito ya yi magana sai ya ce wai mun sassauta maka wai saboda sunan Shehu Tijjani da kake da shi saboda ɗan iska ne shi zindiki shi Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu bai ci san darajar sunan manzon Allah ba bai ci wannan darajar ba saboda manzon Allah bai da wannan darajar a wajensa amma shi kuma wannan ya ci sunan wa ya ji sunan Shehu Tijjani to amma wai ya wuri wannan ya bude baki yace wai saboda jin haushin suna tare da manzo Allah ne wai ake zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda ya zamana akwai wani a wajensa wanda yana iya cin sunan wani yana ci albarkacin sunan wani yayi shiru akan shi amma mai sunan manzo Allah bai ci albarkacin sunan manzo Allah ba ya zazzage shi ya masa rashin kunyan da yi saboda tsinanne ne shi zindiki wannan in ana ya kamata wai ya ce wai yana tutiya da manzo Allah ya kamata sannan sunan Ahmad asalin sunan Ahmad sunan waye ne wai sunan manzo Allah ne to amma da yake dan iska ne shi da ya tashi kallon sunan bai kalli sunan a fuskan sunan manzo Allah ba saboda manzo Allah bai da darajar da za a ci albarkansa sai ya kalli sunan a fuskan sunan wa a buskan sunan shehinsa saboda shehinsa shine mai daraja a wajensa saboda shehinsa shine mai daraja a gunshi ai saboda su wayannan na fahimci in ba kallon wannan yaran ba su gane ba su fahimta saboda mutane ne dakikai jahilai ba su ganewa in ana maganar ilimi ba za su fahimci komai ba to wajibi ne a hau musu ta yadda suke hawa Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace saboda haka kun ga wannan ya nuna mana yadda sahabbai suke darajanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce kuma na uku shine salisan annahu yajuzu aradu diyafati ala nasi ya halatta idan mutun yayi bako ya bujirar da shi yace da Allah jama'a wani ya taimaka ya sauke mun shi wala yu'addu hadha min almas'alati almadhmuma wannan ba za a ce yayi roko ba ba za a ce yayi roko abin zargi ba ko kuma a ce akwai wata matsala ta addini wadda kai baka da ikon yi amma kana da wani wanda yake da ikon yi to sai ka mika masa sai ka zama addallu alal khairi ka fa'ili kai nuni akan aikin alheri ana buƙatar a sayi wani abu a buga littattafai a gyara loudspeaker masallaci a gyara generator masallaci masallaci yana yoyo kai baka da kuɗin da zaka yi ga kuma wani wanda yana da kuɗin da zai amma wataƙila bai ankara cewa ya kamata yayi ba ko kuma bai ma san ana da buƙatar abun ba yanzu me ya dace da kai sai ka bujirar masa sai ka bujirar masa wannan ba za a ce kai roƙo ba saboda mas'ala ce ta addini wato bukata ce ta addini bukata ce ta al'umma gaba daya awwalan yace na farko li annahu lam yu'ayyin saboda bai ayyana ce wani yi kaza ba ya falam yaqul ya fulan dayif hadha ar-rajul bai ce yuwani sauke mun bako na ba hatta na kula innahu aharajahu ballantana mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi cikin kunci wa innama huwa ala sabilil umum manzo Allah ya game ne yace waye zai yi fayajuzu lil insani mathalan idha nazala bihi dayfun wa kana mashghulan ya halatta idan mutun yayi bako kuma ya zama ya shagala yana cikin shugula da ba zai iya sauke shi da kyau ba aw laysa indahu ma yudayyifuhu bihi ko kuma bai da abin da zai sauke shi da shi an ya kula liman hawlahu ya halatta ya ce mu wadanda suke tare da shi man yudayyifu hadha ar-rajul wane ne zai sauke wannan bakon wala haraj fi zalika wannan babu laifi akan sa rabi'an yace na hudu shine al-itharul azim min hadha ar-rajul al-ansari yadda wannan mutumin ba ansarin yake fifita bukatan wani akan nashi haythu bata huwa wa zawjatuhu wa subiyatuhu min ghairi asha'in ikraman li hadha ad-dayf alladhi nazala dayfan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta yanda da shi da matansa da ƴaƴansa suka kwana da yunwa basu ci abincin dare ba dan su girmama bakon nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khamisan nabiyya domin fa'idil hadith daga cikin fa'idojin hadisin annahu yanbaghi lil insani alla yush'ira dayfahu annahu mana alaihi aw anna ad-dayfa mudayyiqun alaihi ya dace abin da ya kamata shine in kai bako to kar ka nuna ma bakon cewa ka kosa da shi ko ka nuna mai cewa ya kagaji da shi wa muhrijul la kar ka nuna mai cewa ya saka cikin kunci li anna hadha ar-rajula amara bi fa'il misbah hatta yadhunna ad-dayfu hatta la yadhunna ad-dayfu annahu dayyaqa alaihim wa haramahum al-asha sai bado wannan mutumin sai ce a kashe wuta saboda me saboda kar bakon nan ya dauka cewa kai gashi na zo dan cinye musu abinci na hana su cin abinci sai ce a kashe wutan dan ma kar ya gane wa hadha ma'khudun min adabil khalil ibrahim alayhi salatu wassalam wannan an samu shi ne daga a wato ladabin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yayi hina nazalat bihi al mala'ikatu duyufan lokacin da mala'iku suka zo masa a matsayin baki faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin yayi sauri yaje kawo musu gasashen rago wanda yake mai tsoka mashwiyun lakinnahu raga ila ahlihi ay dhahaba bi sur'a wa khifatan li alla yajkhal ad-dayf sai ya zamana annabi ibrahim yayi sauri cikin gaggawa yana tafiya da kafansa amma yayi sauri yaje ya dauko wannan saboda baya so ya dankarar da bakin ya zaunar da su su ta jira saboda kar ya basu cikin wahala ko kuma ya basu cikin kadaici sai yayi sauri yaje ya dauko ya dawo sadisan na shida wa min fa'idil hadith aidan annahu yajuzu lil insani an yu'thira ad-dayfa wa nahwahu ala a'ilatihi ya halatta ka fifita bako akan danginka akan familinka ya halatta kullum an saba karyawa da dumame da kunu yau kuma kai bako ya halatta su gida su karya da abin da suka saba shi kuma wannan dan su masa dan wani abu ne da ba a dafa mishi taliya a dafa mishi indomie a dafa mishi wani abu dan ya gane an girmama shi dan ya gane an mutunta shi wa hadha fil ahwalin nadiratil arada wannan wato yana faruwa ne a yanayi ta yadda suke bijirwa amma nadir ba koyaushe ba ba kullum ba wa illa ai manzo Allah yace faqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsika thumma biman ta'ud manzo Allah yace in ka samu abinci ka fara ci kafin wanda suke karkashin ka to ana so wannan din ya zama nadir ne ba koyaushe ba kamar misali ba ko yazo a asali diyafa kwana uku ne bakunta kwana uku ne in ka je wajen mutane in dai kai ne ka je ba su ne sai ga yace ka ko wata bukata ta su ba bukatar ka ce to kwana uku ne daga kwana uku kuma duk abin da suka maka fi sabilillahi kwana uku dafa masa indomi a soya mishi kwai rana ta hudu an gabe teku wacce to Allah ya taimake ka ba yau ba indomi da kwai ba wasu an yi jawabi ba da ya ga an ajiye dumame da kunuka ai ya gane sakon da ake nufi eh ya fahimci inda ake so aje walakin idza aradat mithlu hadhihi alahwal idan irin wannan yanayin na bakunta kwatsam suka fadu fala haraja ala al-insani an yuqaddima ad-dayf aw nahwahu mimman yajibu alayhi ikramuhu babu laifi ga mutun ya fifita bako akan sa ko wani cikin wanda ya dace ya girmama su wa man ta'ammala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu duk wanda ya kula da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shiriyan sa wa hadiya ashabihi da shiriyan sa bansa fiha min makarimil akhlaqi wa ma'alil adabi zai fahimci yadda sabai suke da wato ainifin wato dabi'u na karanci da manyan halaye ma lausaran nasu alaihi irin dabi'un da mutane za su rayu akai lanalu bi zalika rif'atad dunya wal akhirah lazin samu daukakan duniya da lahira saboda haka waffaqana Allahu wa iyyakum lima fihi alkhairu fid dunya wal akhirah Allah ya datar da mu da ku cikin abin da yake da alherin duniya da lahira yake cikin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi akwai kati da aka bayar na aure aka cin ci a sanya su cikin addu'a cewa ba a nan garin za a yi auren ba saboda aka suna so a sanya su cikin addu'a muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa albarka cikin wannan aure Allah ya sa zabin Allah ne Allah ya tabbatar da alkhairi ciki Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi washabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته